بسنته إلى يوم الدين، godiya ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya kaddara mana haduwa a yau don fara wannan darasi a cikin wannan littafi mai albarka kitabu tauhid. Yau ne ga wata ne na arabi to biyar ko shida a tsawon ga watan biyar kuma biyar ga watan biyar shekara ta 1418 bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da shida ga watan bakwai ga watan tara shekara ta 1997. Muna da gajeriyar mukaddima guda biyu. Mukaddima ta farko mawallafin wannan littafi, mukaddima ta biyu abinda littafin ya ƙunsa, sannan kuma mu shiga cikin littafin kai tsaye. Mawallafin wannan littafi shi ne Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman ibn Ali At-Tamimi An-Najdi Al-Hanbali. Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman ibn Ali At-Tamimi An-Najdi Al-Hanbali an haife shi a shekara ta 1115 bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallama a garin da ake kira Uyaina, yamma maso arewa da babban birnin Riyadh, tsakanin Uyaina da Riyadh kilomita 70 ne ko wani abu makamancin haka. Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ya tashi da neman ilimi a cikin gidansu domin gida ne na ilimi, ya karanci matakan ilimin farko har ya zuwa lokacin da ya bunƙasa, ya kuma buƙaci tafiye-tafiye zuwa waɗansu garuruka domin saduwa da waɗansu malaman musamman garin Basra a ƙasar Iraq, ya kuma ya kai kawo. A taƙaice, wannan shi ne Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Babban abin da ya ƙware a kai cikin ilimi ba kamar ɓangarori guda uku: ɓangare na farko ilimin tauhidi, ɓangare na biyu ilimin tafsiri, ɓangare na uku ilimin fiqh. Sauran ilimai ya sa kafa a ciki, amma shuhurarsa ba ta kai irin yadda ya shuhura cikin waɗannan ɓangarori ba guda uku. Ya tashi a matsayin mai wa'azi wanda yake ƙoƙarin kawo gyara dangane da abin da ya samu halin da ƙasarsa take ciki a wancan lokaci, na yaɗuwar masu tsafi da bokaye, da yaɗuwar masu da'awar walitaka, da yaɗuwar masu da'awar karama da sauran al'amura makamancin waɗannan. A wannan lokaci waɗannan ababen suka yaɗu. Malamai da suke kan gaskiya suna jin tsoron fitar da wannan a fili su yi inkarin irin waɗannan al'amura saboda sun yi kaɗan. Shi ya yi ƙarfin hali ya bayyana da da'awarsa, har kuma Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya arfa shi da ɗalibai da suka karɓi. Ta'ala ya sanya albarka cikin da'awar Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, ɗaliban ilimi da dama suka amsa kiransa. Ya ji salo daban-daban wajen kira. Salo na farko, kira zuwa ga gamagarin mutane. Salo na biyu, kira zuwa ga malamai waɗanda suke tsare ko su fafukar ilimi ko wanda suka tsara shi. Salo na uku, kira zuwa ga sarakuna. Babban abin da ya rinka yawa malamai shi ne kai musu ziyara har gidajensu, ya tattauna da su kan irin waɗannan matsaloli da suka yaɗu a cikin ƙasa wanda suka saɓawa haƙiƙanin kiran da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi. Waɗansu kuma wanda suke nesa da garinsa amma sun yi shuhura, yakan rubuta musu rubutattu wasiƙu. Wata wasiƙar ta kunshi shafi shida, wata shafi goma, wata wasiƙar ma ka iya ƙirga ta a matsayin wancan ƙaramin littafi. Haka ya rinka yana akawa malamai da dama, waɗansu suka amsa masa, waɗansu ba su amsa masa ba. Bayan dawowarsa daga Basra, abin da ya sa ya dawo daga Basra matsala ta rayuwa, saboda a lokacin irin yadda mutane suka rinka amsa kiransa, sai malamai suka fara masa suka rinka haɗa shi da masu mulki. Wannan ta sa dole ya rinka tura dawo gida, amma kuma ya zauna garin Uyaina ya koma Diriyya da zama. Sarakuna da dama sun yi adawa da da'awarsa, don haka bai samu goyon baya ba sai daga wajen al-Imam Muhammad ibn Su'ud yayin da hijira zuwa Madina a koyi idan sauka a gidan wani bawan Allah mai gidan kansa yana jin tsoron kar a ga mutum Muhammad ibn Abdul Wahhab ya sauka a gidansa amma sai ko Allah dalibansa na koyi suka rinka zuwa suna karatu a gidansa har waɗansu daga cikinsu da suke dangantaka da matar sarki Muhammad ibn Su'ud suka yi maka bayanin haƙiƙanin da'awar sa Muhammad ibn Abdul Wahhab sabanin yadda makiya suke yadawa jama'a ta fahimci wannan kira sai ya kasance ita da kanta ta zartar da mijinta game da haƙiƙanin da'awar sa Muhammad ibn Abdul Wahhab ta ce jami'a ce Ubangiji ya kawo maka cikin ruwan sanyi ba tare da zubar da jini ba ka riƙe wannan malami ka taimake shi wajen yaɗa haƙiƙanin da'awar da ya zo idan ku ka bari har ya bar garinka to babbar hasara ce ta ce kuma ina ba ka shawara a maimakon ka aika ya kira ya zo fa da wurinka kai ya kamata ka aika ka je ka same shi gidan da ya sauka gidan sa musa Muhammad bin Abdul Wahhab har gidan da ya sauka ya maka sharhin haƙiƙanin da'awar sa ta fani yadda masu jiki da suke yaɗawa na cewa ya kafirta wani baya san annabi baya san waliyan Allah baya san kaza ya faɗa haƙiƙanin da'awar ya kuma nuna cewa masu cewa baya san waliyai zanen da take kai kariya take masa shi abin da yake a tantance tsakanin sanin da abawa ba ko rubutu ne da awon da ba za a san ba yake a kai mutum da awon da ba za a san ba akan fiti a masa ce waliwa ne yake a kai mutum da awon da ba wanda jahili ne cikin ba abin da suka sani amma suna fakewa da wannan suka mai da cewa ka tuwa a neman kudi yake ya kamata a tantance tsakanin wanda ya kamata a ce masa waliyin Allah da wanda bai tantance ba ba dukkan fannin kurogo ba akwai fannin da yake sai ne faro guba ne ba to dan haka Sheikh Muhammad ibn Su'ud ya alƙawarin ke na kansa al-Imam Muhammad ibn Su'ud ya alƙawarin ke na kansa bisa ga yadda da'awar sa amma da sharadi guda bisa ga cewa za ka yadda ka zauna a garin da ba ka yi fitar da mutane ba bai yi amfani da ilimin ka kai kuma ka amfani da karfin mulki na Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab yace ya yadda da wannan sharadin suka yi juna alƙawari bisa ga haka da al-Hajjaj Muhammad ibn Abdul Wahhab daga ya daga Misra daga Basra Ahsa daga Ha'il daga dukkan garuruka suka ta farkowa suna yin hijira zuwa wannan gari har suka taru suka yi sansani daga nan ne Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ya ci gaba da aikawa da sakon kiransa a rubuce da karfin hujja ta Qur'ani da hadisi da kuma karfin hujja ta ne na fatawi na Imam Muhammad ibn Su'ud da haka ne sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallama ta yadu a wannan sansani ya yi rubuce rubuce da dama daga cikin rubuce rubucensa akwai wannan littafi na gaban mu da ke hannun mu Kitabut Tauhid akwai littafin Kashfus Shubuhat أقول ثلاث مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية أقول ثلاث آداب المسيء إلى الصلاة أقول استفيد داما دولفا قال جنس أطنقر التوهيد ودل سنس أطنقر التكه ودل سنس أول ساكي نطنقر وتوسير النبي صلى الله عليه وسلم ودل سنس أطنقر التفسير tun da kan an yi rubutar rubuta a kansa kuma har yanzu ba a kasa ba ana rubutar rubuta kan rayuwar Muhammad ibn Abdul Wahhab da kuma canji da ya kawo azuma maki shi ne ba wai mutum ne kadai ba ba kuma a jami'o'in musulunci ba dan ba a jami'o'in musulunci akwai wallafe-wallafe da aka yi a jami'atul azhar a texas da ake yi wajen samun takardar shaida ta digiri na biyu ko na uku an yi a kan rayuwar Muhammad ibn Abdul Wahhab haka a ummul qura da basu ta birnin makka haka a jami'atul islamiyya ta birnin madina haka a jami'ar al-azhar haka kuma har a jami'ar cambridge wato a ingila an yi rubuta rubuta akan sheikh muhammad ibn abdul wahhab turawa waɗanda suke bincike akan ilimi ba tare da duba da cewa wai ne hidima da ilimin da musulmi ne ko kafiri ne akan ilimin kimiyya ko na addini ko na larabci shi ne rubuta rubuta akan sheikh muhammad ibn abdul wahhab mace wanda ke haka a jami'a ta al-Qarawiyyin a birnin Marwa Morocco an yi rubutun rubuce a kan Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab malamai da suke zamani da shi da wanda suka zo bayan sa kididdigan littattafan da aka yi a kansa za su haɗa da babu sa biyar zuwa abu a kan rayuwarsa rubuce rubucensa jihadinsa haka kuma makiya sun yi rubuce rubuce a kansa akwai wani tsaki da wani mustahamfur yayi dan ne kan asirin kasar Burtaniya da yake gabar ta tsakiya wanda aka wallafa shi cikin harfin a da turanci yayi amma aka tarjuma shi da larabci wanda ake yawo da shi yan gida suna yawo wanda kage ne da ƙaryata kalifiya a kan Muhammad ibn Abdullah akwai kuma littafi da wani mawallafi na mutu sunan sa Fitratul Wahabiyya shi ma yayi a kan Muhammad ibn Abdullah wadannan dai yan bid'a ne suka yi dan kokarin binne haƙƙin da'awar Sheikh Muhammad ibn Abdullah akan yada dukkan mutumin da yayi kiransa a ce masa da Wahabi a ce kai ka zama dan cikin Wahabiyawa wato kafin zamani ya biyo a Najeriya sai a ce maka dan izala a da ta sai ne da Wahabi kaji da'awar Sheikh Muhammad ibn Abdullah wato a ce al-Wahabiyun wadanda suke riko da sunna suka mayar da martani da cewa wannan sunan buna kai dan ba ku danganta mu zuwa ga Sheikh Muhammad ba kun danganta mu zuwa ga Allah domin da an ce maka al-Wahhabi an danganta ta zuwa ga al-Wahhab wanda al-Wahhab shi ne Allah rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka al-Wahhab huwa Allah idan an ce maka al-Wahhab ka san ko ba wa Allah ke wato karfi danganta kuma su ce eh to tunda ba su yi wa mu ce muhammadiyuna da hannun da ga zuwa a zama wani musulun na tsohon musulun na yau saboda ka ta koyi na ban fita to amma ta a fassara lafazin da hausa ake da wahaji to wanda bai tsaya ba bai san daga ina da wahaji ka samu asali ba sai ɗauka zafin sa aka yi an gane ku to don haka duk masu sun shi kan Muhammad ibn Abdullah su ce maka baya san annabi baya san wani yan Allah ga ni ka a hannun al'umma da ta aka tuwa har aka tafi ni ka kawo kalma ɗaya inda ya zagi wani wali ko inda ya fada wa annabi bakar magana kalma ɗaya cikin littafin sa ba za su iya kawo ba haka za su yi wa shaykhul Islam ƙarya haka za su yi wa shaykhul Muhammad ibn Abdullah ƙarya a ce baya san annabi baya san wani yan Allah baya san kaza ya inkarin kaza amma ba a iya kawo kalma ɗaya a cikin littafinsa wanda ke gaskata wannan zargi sai ga cikin zargi ne mara asali ne bimar tushe dan ba haka ba har kwanan gobe muna kallo ganin ta su sai photo stack na sati daya wanda Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ko Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah a cikin littafin da ya wallafa da hannunsa ya faɗi bakar magana ga annabi ko batun shi photo stack da sati guda karaba irin yadda aka yi photo stack daga cikin littafin wa sawi aka raba kowa ya gani to kuma shi ko na ga rafiya ba sai dai abu ya waye gari a matsayin jita Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah ba wanda yake kowa ya jima da mamuki ya annabi irin sa mamuki ya sakon da annabi zo ba wanda yake rigima da su irin sa shine ne littafi guda ya samu ta asfari ne masbun ala shafin rasul da rayuwar ta tobi akan wanda ya zagi annabi ya kawo maganganu na annabi da na sahabban sa da na tabi'ai da na tabi'ut tabi'ina waɗanda ke tabbatar da kafircin mutumin da ya zagi annabi kuma hukuncin mutumin da ya zagi annabi shine kisa ko ya tuba sai an kashe shi sabanin sauran ayyuka wanda ya zina ko ya zagi a kofashi da makami mutum ya yi in dai har ya tuba kafin ku kama shi to ba ku za ku fifi dan Allah sai illal ladina tabu min qabl an taqdiru alaihim fa anamu an Allah ghafurur rahim kake da makami in ya tuba kafin ku kama shi shikenan ba za a yanke masa haddi ba ya sha to amma idan mutum ya zagi annabi ko ya tuba sai an tilla masa kai yayi wannan littafin to sai ka samu dan gida a nan gari sai ce to ai ya wannan littafin ne kafin mu lalace wai daga baya ya lalace to a fitar da wannan sunan Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab bayani akan rayuwar Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab jihadin sa da bin abin dalla dalla duki duki daga tashin sa har zuwa da rasuwar sa da abin da ya bari na kayan gado a labirari din mutunci dangane da wallafar sa wannan yana bukatar lakka guda mai zaman kanta sai mai fatan Allah ya kawo lokacin da za a yi ta kusa ne ko a ne sai dai Allah kawo lokacin wadan sai sai Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab malamin Ibn Taymiyyah ne kaga kun jabuce shi kenan Ibn Taymiyyah an haɗe hijira da shekara ta 661
1661 ya mutu hijira na shekara ta 728. Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab kuwa a shekara ta 1115 ya mutu a shekara ta 1206. Wai ya kamata ya zama malamin wani, amma da yake ba sa karatu ba sa dubawa, sai suka ce wai Ibn Taymiyyah ya lalace ne a sakamakon karanta littattafan Ibn Abdul Wahhab. Bayan Ibn Taymiyyah ya bar duniya da shekara nawa kafin a hadisin Muhammad ibn Abdul Wahhab? Shekara 1500. Wannan take cike nan mukaddima ta biyu gajeruwa suri tauhid, kitabut tauhid. Tauhidi shi ne cikin al'amari gaba daya, domin tabbatar da tauhidi ne Allah ya saukar da littattafai ya kuma turo da manzanni. Azumi, sallah, zakka, haji, kyautata wa iyaye, kyautata wa makwabta da dukkan waɗansu ayyuka na ibada ba sa ingantuwa sai an gina su akan tauhidi. Inda mutum zai ciyar da dukiya kan taɓa sama, Ubangiji ba zai karɓa ba in ba da tauhidi. Dole sai mutum na da tauhidi. Abdullahi ibn Jud'an wani mutum ne mai karamci, mai ciyar da mabukata, mai ciyar da miskinai a lokacin jahiliya, har ya mutu bai karɓi musulunci ba. Aisha take tambayar Annabi sallallahu alaihi wa sallama, take abinda Abdullahi ibn Jud'an ya ciyar na dukiya sai shi daga cikin aljanna ranar tashin kiyama, sai ga ya samu tsira. Annabi ce la, لانه لم يكن يوما من الدهر رب يغفر لك في اي يوم دين دان da kadin kan sa hada dahar yanzu da haka duk abin da ya tiyar wa qadamna ila ma amilu min amal faj'alnahu aba'an mansura faje amfani da kai ba an tafi ya da haka a tauhidi ne ake gina kowanne irin abu. Wallahi duk ibadar da mutum zai yayi ta zikiri, yayi ta salatin annabi, yayi ta halala da istighfarin tazbihi, ciyar da miskinai, matukar ba da tauhidi Ubangiji ba zai karba ba. Abin da ke nuna muhimmancin tauhidi shi ne abin da duniya ta haɗu a kai tun daga kan annabi Nuhu har zuwa kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daga annabi zuwa annabi akan sa bambam tsakanin yanayin sallah, yanayin azumi, yanayin waɗansu ibadoji. Daga annabi zuwa annabi akan sa bambam tsakanin hukunce-hukuncen sarki, hukunce-hukuncen alwala, hukunce-hukuncen ganima. Yanzu duk annabawan da suka wuce ba wanda aka halasta wa ganima sai annabin farko shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duk annabawan da suka wuce ba wanda yake da tauduma a littafin da aka ba shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An ababe da dama suka shafa ban halatti da haramci tsakanin annabi Musa da annabi Isa akwai umanci, wannan ya halatta a cikin littafin da an halatta abu a cikin littafin nan an hara. Annabi Isa ya ce wala uhilla lakum ba'd allazi hurrima alaykum, na zo da in halatta muku wani abin da aka haramta muku da kan a cikin at-taura lidina ya ba ku dama yin halatta. Annabi Muhammad da aka zo gaba ɗaya sai aka ce don ya sauƙaƙe dukkan tsanani da ke cikin waɗannan littattafan. Yajidu lahum maktuban indahum fit tawrat wal injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith wa yad'u 'anhum israfahum wal aghlal allati kanat 'alayhim. Amma tauhidi da kansa ya haɗu tun daga farkon annabi har zuwa ƙarshe, tauhidi iri ɗaya ne. Kada Allah azmin zakar azmin ya isa da ban, amma tauhidi iri ɗaya ne. Wala kad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah wa yajtanibu at-taghut وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وأنا أجمل تكنا قوة ديزو أبين ديزا متنسى عليه بد الله يستلم الطابوت أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ساقن بيكي تسل دع ورزع أبو سلام الله في كأي قوة لأن نجي ديزو أكمت في ديها. وأنا أجمل تكنا على ربك ودلا دلا جسلا ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه لقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير ألا تعبدوا إلا الله. بكى قوة النبي دي يقول سوى بان سماء علمت لكم من إله غيري اعبدوا الله ما لكم من إله غيري أكد لكم من إله غيره. قوة النبي هكذا يتبطر دوانا الدعوة أجل الشيء أبنت في جاهل تلنكا في سورة الأنبياء إن أكفانا النبارة أكفانا بلو ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين لكن كفك أن تأتي ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. لا mahaifarsa a can kace shi aka kawo mu aka rafa da shi wa najayna huwa lutan ila al-ard allati barakna fiha lil alamin sai aka yi abati wa habna lahu ishaqa wa yaquba nafilatan wa kullun ja'alna salihin da kuma da wannan sai aka kawo annabi wa nuhan idna da rafa da aka kuma da wannan sai aka kawo Dawud da Sulaiman wa Dawud wa Sulaiman idh yahkuman fil harf idh nafasa fihi ghanam al-qawm da aka kuma da wannan aka kawo annabi ayyub wa ayyuba idna da rabbahu anni mastali ad-dur wa anta arhamur rahimin fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina اذكر من الابرين ساكت واسماعيل وادريس وبالكفل كل من الصابرين عندما دعونا سيدنا نوح سيدنا النبي يونس عليه السلام وذن نون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لم نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين بدل ان يقول سيدنا زكريا وزكريا ابن رب رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين جاء سواء النبي صلى الله عليه وسلم في كل هالكفة قال في أهل وخمسها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها إلى النبي آية للعالمين بعد جاء أنهم ونزعت في إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون mana wasu duk da dai kike nan haji din nan gaba ɗaya ai wannan al'umma tun daga kan wannan annabi da aka fara zuwa nan in hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budu dan da zawar annabawa gaba ɗaya kan tauhidi shine abin da in ya ji da sauran ayyuka sun ji in ya rinse sauran ayyuka gaba ɗaya sun rinse dan ka koyar da tauhidi ya zama wajibi dan haka aka fara kira da shi a cikin alqur'ani aka ce ban cin surori wanda ba komai sai tauhidi dan ka aka yi shekara 13 a Makka ba abin da ake kira sai abu guda biyu tauhidi da kuma akhlaq tauhidi akhlaq sai sallah da aka faranta a garin Isra'i sauran hukunce da aka zo Madina abu na karfe dai da ya sauka dai kuma ya tabbatar da tauhidi wata ku yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun karfan ayar da sauka ke cikin alqur'ani da dai ta ba wanda ta saka sauka an fara da tauhidi a rubu da tauhidi gaba ɗaya da wannan annabawa tauhidi kuma tauhidi shi ne abin da yake hada kan al'umma wallahi duk yadda kai ka hada kan al'umma akan wani abu daban wata ka'ida daban sabanin tauhidi ba za ka iya ba jam'iyyar siyasa ba za ta iya hada su ba wani tsari na constitution ba zai iya hada su ba wata dabara da za a yi wa aya a ce wa tasmimu hablillahi wa a fahimci kowa ya rike bid'a sai dai hablillahi hablillahi ne hablillahi kowa da bid'a kuma yin da duk ba zai fitar da mutane ba sai ka sa kowa a cikin zuciyarsa ya ji baya ganin girma kima daraja kwarji sama da Allah sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka sa kowa ya ji ubangiji ke jin tsoro kowa ya ji ya sallama wani bai isa ya cutar da shi ba ya amfanar da shi ya arzuta shi talautar da shi sai Allah wa ma bi kullin ni'matin wa min Allah ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون نعمة تأتي بجريتي إنني يفعل إن لا كم يريد تأقوما إذا الدنيا تأتي لا أفضل سيكا الدنيا يعني إنك الدنيا يتدى وأن القائد ربا هو يدى أقوان ديكي كان يجي في الشيء تقول بسي لا أفضل سيكا لا أفضل دمي تبقى حمي الله والله أظن بكي هذا كان مثالي شيء توهيدي بجيرا مثالي lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam aka tura shi ya samu larabawa kafa ta hada dukkan su suna cikin sahara launin fata ya hada su farare ne yare ya hada su suna magana da harshe daya amma kuma a koda a cikin garin makka kowane family ba ruwan kan family kafa daya yare daya kowa a cikin sahara yake ba ba wanda aka fito da shi daga bakin teku aka zo don yana yi da ɗan sahara wanda na ce wannan na jin sanyi don haka wannan na jin zafi wannan na so a kunna fanka wanda yake baya so haka duk gaba ɗaya suke a sahara suke abincinsu iri ɗaya dabino cikin nuna raƙumi abin hawansu iri ɗaya raƙumi ba su da wani abu sai wannan amma kansu bai haɗu ba. Auku da kafirin a Madina shekara 40 suna yaƙi da juna. Asalinsu gaba ɗaya daga Yaman suka fara suka yi hijira zuwa Madina a sakamakon rusewar damfin farko a tarihin Bab Fadl Mu'ad da ke can kusa da garin Saba inda Allah ba shi labarin sa cikin suratul Saba laqad kana li sab'in fi maskanihim ahla jannatan an yaminin wa sama gona guda biyu dama da hagu kuma mun rizqi rabbikum waskuru lahu baldatun tayyibatun wa rabbul ghafur. Amma ce ta kawar da kai fahara ku fa arsalna alaihim taylan arim ma ma kan ruwa aka yi yazo ya rushe wannan dam din wa badalnahum bi jannatayn jannatayn dawatun ukul min khamsin wa asl wa shay'in min sidrin qalil zalika jazanahum bima kafaru wa annad zaka ilal kafur suka yi hijira tun daga nan laraba suke da kalmar maganar da suke cewa tafarraqat aydi sab'a Allah kana koyi shi wata din gare sab'a haka yake ga cikin tarihi babu ki a mafi duniya a wannan lokacin hijira yayyuwa auku da kadar kabilu 100 gonakin su daya amma suka zo Madina suke fada jina tsawon shekara 40 ba wanda ya fasa da zuwa nan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga yakin dahid wal gabara ya ke yake masu yawa idan ka duba duk cikin ruwa da larabawa da duniya rijima ba wanda zai bewa ka sai rijima ko fada ba wanda bai waka kafida ba akan rijima ko fada ko yanzu da kai waƙar an fara gaba ɗaya kafida ce akan ne akan rijima akan fada da ta mutu idan ka dauki kafidar Amr ibn Kulsum shi ma rijima ne da fada yana cikin ko ya iya kai cikin irin sauran mutane to mutanen da ba su da wani fada ba su da wani addini sai fada sai giya sai mata amma addini yazo gaba ɗaya ya haɗa ka da haka Allah ya tunatar da annabi yake shi ya allaka baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allaka baina qulubihim walakinna Allah allaka bainahum innahu azizun hakim. Allah ya hada kansu ya ce kowa yake a gidansa amma ra'ayin mu ne zama daya ko kuma duk kowa yake a gidansa kowa yake a gidansa mummuna bai gina ba hujja suka dawo fara kidar ne wanda Qur'ani ya tafasa kai mutan muka sa da nau'in goma kansu na majalisa da shi a cikin maka wancan family suna da gunkin su wancan na danar akwai wanda zai gunki na zinari idan mai kudi ne wani yana azurfa saboda shi talaka ne wani yana dutse wani ma ya kwakwa da dabino ya gunkin da shi har yanzu ku sa ai ba abun mamaki irin Allah na dabino da safe kai musu sujada da yanan ka jiwa ka cinye kayan ka duk haka kuke kuma kowa yana ganin nasu da abi kowa yake da dana kowa sai da suka ruce nasu gaba ɗaya suka dawo suka da Allah sannan kansu ya hadu da haka tauhidi shi zai gyara al'umma kaga yanzu yau duniya tana bukatuwa zuwa ga tauhidi irin bukatuwar da ta yi kafin turo annabi sallallahu alaihi wasallam domin a lokacin duniya da cike da rigima farisawa da rumawa a lokacin su ne duniya suna fada da juna yahudi da nasara suna fada da juna larabawa a karan kansu suna fada da juna haka ake sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo Qur'ani ya sauka a Makka aka warware rikicin Makka aka je Madina aka warware rikicin Madina aka warware rikicin da bada kasa sandal daga nan sai mutunci ya dira ya fita cikin kasar ka wanda suke bin mulkin Romawa a wannan lokacin aka gama da su aka je harin da mutunci ne sannan sai mutunci ya sake yin arewa ya nauka ya fita kasar Iraki aka gama da nan aka fita aka karye daular Farisawa sai gaba ɗaya mutunci ya kasance ya haɗe duniyar shugabanci ɗaya take da shi akwai haɗin kai da aka taɓa samu a duniya irin wanda aka samu na wannan lokacin me ya kawo wannan haɗin kan wani tsari da wani ya rubuta na constitution wata dabara wani ko wani lafar wani wani ne kawai ya yi addu'a a cikin masallaci Allahumma a'izzi al-islam wal muslimin tauhidi a da kuma rufe kan kowa ya haka kuma duniya ya tako ba cikin wannan rikicin sakamakon ranar tauhidi ba inda ba a faɗa Afirka ta yi rigima Afirka ta take rigima kasashen gal rigima kwantacciya tsakanin Saudiya da Yaman rikicin kan iyaka tsakanin kasashen Laraba gaba ɗaya da Iran yanzu kuma tsakanin Laraba gaba ɗaya da Iraki tsakanin Iran kaɗai da Bahrain rigima ko ina su kai su ne ba su zauna lafiya ba Turai ta gabas ba ta zauna lafiya ba, tsakanin Kurosiyawa da Sabiyawa rigima kwantakkiya. Idan gari ta Ingila tsakanin su da Nauran Island kuma rigima, Cambodia rigima, tsakanin Koriya ta kudu da ta arewa yaren su daya rigima. Ko ina ana bala'i. Majalisar Ɗinkin Duniya tana nan, majalisar haɗin kan ƙasashen Afirka tana nan, ƙungiyar haɗin kan ƙasashe renon Faransa tana nan, ƙungiyar haɗin kan ƙasashe renon Ingila tana nan, ƙungiyar haɗin kan ƙasashen Larabawa tana nan, majalisar dasowa ta ƙasashen Gal tana nan, duk waɗannan ƙungiyoyin ba abin da suke tunana wa duniya. Ba kuma abin da zasu tunana. Ba abin da zai kawar da rikicin duniya sai ne tauhidi. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوني. عليك وصاحبك. لكن أنا بدي أقول لهم أنتم توحيدي. لكن توحيدي يا هو بابا أبو بيتي بكاتب كرنتاسا. كرافي ملتوى بمشي لي ويوريوى الأمة دكا مثلا للمسكين. يثبت وعد الأمة السعادة الدنيوية يكون يثبت وعد الأمة السعادة الأخروية. Arzikin duniya da lahira gaba ɗaya na cikin bin tauhidi. Malam yake kitabu tauhidi. Wa qaulillahi ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qaulihi wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wa jitanibut taghut. Wa qaulihi wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah وبالوالدين إحسانا وقوله واعبد الله ولا تشرك به شيئا وقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآيات. قال ابن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما. الآية عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. كذبا من قلت الكتاب الصحيح يدور إلى كما لا نجم مزال الله صلى الله عليه وسلم مثل ليس كتاب التوحيد بيكار أيها بسيسي وقول الله تعالى كذا وقول الله تعالى كذا وقول عبد الله بن مسعود كذا وثبت كذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا سيدي gaskiya kanta kai kan ku yau da bayyana san farla na lokacin azhar kitab tauhid abin da tauhidi yake nufi kai tsawa da mun lafa da tauhid ya samo asali ne daga wahada yuwahidu akan ce wahada fi'li madhi kin yuwahidu fi'li mudhari yayin da mutum ya dinkule abu ya mai shi daya. Abin da yake nufi da kitabul tauhid yana nufin kitabul tauhidillah, amma sai ya takaita akan al-mudaf bai ambaci al-mudaf ilayhi ba, li'annahu thabitun wa mustaqirrun fi dhihni, saboda tabbataccen abin da a zuciya idan an ce tauhidi kowa san ana nufin kadai ta Allah. Da haka abin da yake nufi littafin nan abin da zai kunsa kadai ta Allah. Kadai ta Allah kuma ta bangarori ne guda uku. Kadai ta Allah a fage na rububiyya. Ar-rububiyya daga kalman ar-rabb ne. Tabbatar ma Allah cewa shi ne rabb. Ar-rabb kuma shi ne mai halitta kuma mai kulawa da halitta ɗin. Shi ne halitta sannan yake kulawa da wannan halitta ɗin. Tun tana ƙarama har zuwa girmanta har zuwa ta zo ƙarshen wa'adin da aka yi mata. Mutane aljanu da dukkan halittu da muka sani da waɗanda ban sani ba Ubangiji shi ne rabbu din su. Shi ya halicce su shi ya tanadar musu yadda za su rayu. Kadai ta Allah wajen wannan kadai ta Allah ne a fage na rububiyya. Wato kayan ka kadai ta Allah ta wajen ayyukansa. Ayyukansa da suka shafi halitta da kuma kulawa da halitta ɗin. kadaita Allah fage na biyu shine kadaita Allah ta wajen uluhiyya ko ka ce uluhiyya ko ka ce ilahiyya duk dai ne tauhidul uluhiyya ko tauhidul uluhiyya ko al ilahiyya duk dai ne wannan kuma daga kalmar al ilahu ne asalin kalmar al ilahu a larabce daidai yake da al ma'budu kadai idan an ce al ilahu ana nufin al ma'budu abin bauta to amma shari'a wato nassosin qur'ani da nassosin hadisi sai suka baiwa kalmar al ilahu sabuwar ma'ana shine da zaran an ce al ilahu to ba ana nufin ma'budu ba a'a dole sai ka kara ka ce al ma'budu bi haqqin abin bautawa bautar ta gaske ba irgabin bauta ba sai ya rantso duk duniya ba wanda zai cancanta a ce masa al-ma'budu bi haqqin sai wa sai Allah duk wanda aka bautawa wanda ba Allah ba hal huwa ma'budun bi haqqin aw bi dhati ma'budun bi dhati ta haka bai zama ilahu ba an ilahu na gaske shine Allah ta'ala dan haka kalmar tauhidi sai ta kunshi kore dukkan ilahantaka tuɓe rigar ilahantaka daga kowa aka mayar da ita ga ubangiji aka ce la ilaha wato duk wani dangin abin bauta an gode la ilaha ya zanto dukkan wani dangin abin bauta an rubuce shi an nuna dangin tanta ba sai aka ce illa allah sai allah kada to kadaita allah na biyu kenan shine kadaita allah a fage na uluhiyya ko al ilahiyya wato fage na ibada idan to babu wanda za a bauta sama sai allah bauta din nan kowane irin nau'i na bauta to kadaitawa ta uku shine kadaita Allah wajen sunayensa da sifofinsa dukkan suna na Allah nasu ne shi kadai wani bayan tarayya da shi cikin sa dukkan sifa ta Allah ta ce shi kadai wani bayan tarayya da Allah a cikin sifa daga cikin sifofinsa to wannan shine tauhidi kitabu tauhidi wa qaulillahi ta'ala idan mun ce wa qauli da yawa lamun kasra ya zanto maqufun kenan Allah tauhidi kitabu tauhidi wa qaulillahi ta'ala ko kuma kace wa qaulun lahi sai dan to jumla sai musta'nafa da fadin Allah ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ubangiji ta'ala ce wa ma khalaqatul jinna wal insa ban halitti jinsin aljan ba haka ban halitti jinsi na dan adam ba illa liya'budun sai domin su bauta ni aljin shine jinsi na dukkan aljanu al-ins jinsi na dukkan dan adam mazan su da matan su da kowane iri ba wani daga cikin halittu na aljan ko na wato ainihin dan adam kace sai ya zanto mai bauta da Allah kowa an halitta shi ne dan ya bauta dan haka zamu ga a cikin jinsin mutane su a suka fi kowa falala a cikin jinsin mutane annabawa amma duk da haka bayan yake da Allah su kansu an halitta shi ne dan su ne dan su bauta da Allah dan haka zaka ji Allah na sifan da su wa bayi ne wa wahabna li dauda sulaiman ni'mal abdi innahu awwa sanai ce wa zkur abdana ayyuba idh nada rabbahu anni massani shaytan bi nusbin wa adha sanai ce wa zkur ibadana ibrahima wa ishaqa wa yaquba ulil aidi wal absar a cikin kafar annabi yusuf sai laqad hamma bihi ko hamma biha laula arraha burhan rabbihi kadhalika linafrifa anhu su'a wal fahsha innahu min ibadina al-mukhlisin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda aka yi fara'i da shi allah subhanahu alladhi asra bi 'abdihi da aka saukar muku da littafi aka ce alhamdulillah alladhi anzala ala 'abdihi kitaba tabaraka alladhi nazzala al-furqana ala 'abdihi ashe dukkan su bayi ne ga Allah tunda bayi ne ga Allah su ba su ake bauta ma bace sai su ma bauta suke su matsayin su a wurin mutane matsayin tsani wanda ba za mu san ba mu yi Allah yake so menene baya so sai ta hanyar annabawa duk wata kofa a toshe take in dai suka tsakanin bayi da Allah sai sai kofa dai tsau ita ce hanyar annabawa ba wani wanda yake da hanyar samun sako na abin da Allah yake so ko wanda baya so da zai faɗa mana sai in ya zanto ba annabi in ba annabi bane ba shi sai mutum daga na ta samu ina fatan kun fahimta. Shi annabi idan ya zo da abin sai ya yi naki kuma ya umarci mutane su yi. Hikimar shi ya yi don ya nuna mutane ba ni za su yi ba Allah za su yi ba. Ni matsayina ku so ni sama da kowa a wurin ku. Ku ji girma na sama da kowa kuma kar ku yi dukkan wani abin da zai ba ku a matsayin zai sadar da ku zuwa ga ramar Allah sai wanda ni na ba ku. Shi ne matsayin annabawa a wurin mutane. Amma ba ku ake bauta ba bayi ne ga Allah. Dukkaninsu an kallafa musu yin aiki da haka suka fita jihadi da haka suka wahala annabi sallallahu alaihi wasallama a fasa masa kai a karya masa hakuri a yakin Uhud ya sa wahala ya ji yunwa sallallahu alaihi wasallama ya ji sanyi ya ji zafin rana sallallahu alaihi wasallam dole da ce da addini gaba ya bar garin da yafi kowanne so shine Makka yana mai cewa ba dan mutanenki ba sun kore ni ko sun tudu da ni da ba zan fita ba domin Makka ce da kusa sanar da kai na amma ya tafi hijira zuwa Madina sallallahu alaihi wasallam dan haka matsayi na kowanne cikin annabawa ba wake ga Allah to idan ya zanto annabawa gaba ɗayan su ba wanda ake roƙo wata bukata sai dai a roƙi Allah muna mutane mutane su roƙi Allah to wanda ba annabawa ba kenan wanda suka biyo matsayin su wanda suka biyo su wajen daraja su ma dole su roƙi Allah dan haka Allah ya ce ma kalakatul jinna wal insa illa liyabudu imam mujahid wajen tantance menene al ibada yake cewa ma'anar ayat shine illa li amurahum wa anhahum ba abin da yasa na halitta mutum da aljan sai dan umarce su in kuma hana su in ce ku ni kaza ki in ce ku bar kaza ku bar da haka sai ibada gaba daya ta zanto ne ne umarni da halitta idan ku ce yi kaza ya zama umarni kenan idan ku ce bar kaza ya zanto ne kenan alhali kenan shi ne tamfarin abin da aka zo annabi Adam yana cikin aljanna kafin abin da ya faru na iblis zai mu dace da abin nan tamfarin abin da aka bar shi umarni da hana da hana shi da matarsa aka ce uskun anta wa zawjuka aljanna wa kula minha ragadan haythu shi'tuma uskun ai fi'il al-amr ne wa kula minha fi'il al-amr ragadan haythu shi'tuma sai an ba ka ce wa la taqrabu hadhihi shajarata wannan mene ne amini dan haka umarni da hana shine ibada ka san me Allah ya umarce ka kai ka san ko me ya hane ka domin ka hane wa na kowane mutum ya kwanta cikin cewa lalle afa dangin aba banda Allah yake so yayi kuma wajibin sa ne yayi afa kuma dangin aba banda Allah ya hane shi kuma wajibin sa ne da cewa ya hane daga wannan abu wannan yin wannan shine bauta wato kenan kaga tunda an ce kai kai ba da ba za ka fara yi ba sai an ce yi an gane ku idan ka fara yi ba a ce yi ba ya zama kuskure kuma ya taka ha kuma haduwa ba za ka haramta kan ka wani abu ba sai in Allah ne ya ce ka bari in kawai ka haramta kan ka wani abu ya san to ka ba mai cin rashin kan bai to wannan kuma da za a bar duniya a tsarin kowa yayi abin da ya ga dama ya bar abin da ya ga dama da duniya ta shiga kanta cikin tsari dan haka Allah ya ce ayyuhal insanu ayyuhal insanu ayyuhalka sida ma'ana dan adam na zamanin za a bar shi kara jini ba tare da an ce yi kaza ko ka bar kaza ba zai yi ba wa qawlihi wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula haka da fadin Allah ta'ala da yake wa laqad ba'athna lafadin ba'athna yana daukar ma'anar mun aiko wa laqad ba'athna hakika mun aiko fi kulli ummatin a cikin kowace al'umma rasulan wato mun tuno da manzo ba wata al'umma ba ce shi da manzo a cikin ta abinda manzo yake cewa anibudullah wa tanibud tawhid anibudullah ku bauta sama Allah shi kadai wajen tani da tsabud kuma ku nisanci tsabud a nan gudun akwai ababe guda uku abu na farko wa ramana Allah wajen turo da annabi cikin kowace al'umma wannan ya tabbata cikin wata ayar wa in min ummatin illa kana fiha nabi ba wata al'umma ta ce akwai mai zangadi da aka turo cikin ta wannan rahama ce ta ubangiji turo wanda zai gargadi mutane dan kar a kama su da abin da ba a hana su ba kar a kama su ba tare da laifin abu na biyu wato kowane annabi da zai tsaya mutane ubudullah gwamta ma Allah dan amma abin da kar da guda ɗaya ne duk da cewa zamanin mu da na adawa da na musulmai ya ta bambam amma dai nau'in abin da karfa guda ɗaya ne wannan shike nuna bin da kanti da dinci yana hade kan duniya dangane da rayayyun da ke cikin ta yana hade kan duniya dangane da farkon ta da karshen ta abin bautar ya zama guda ɗaya a tsakanin rayayyu abin bautar ya san zaman guda ɗaya a dukkan zamani shine Allah amma in ya zanto wani abin bauta ne ba Allah ba
inda ni sabon ba sai ga abin da suke sanin ba mutanen wannan garin sun ga wani abin da yake daban mutanen garin sun ga wani abin da yake daban in zamu ni sabon ba sai ga abin da suke sanin ba mutanen zamanin ba sun ga wani abin da kaza wannan zamanin da suka zo su kuma sai samu sabon abin da yake da shi zamanin su ban da wata amma masu bautar Allah su kadai ne abin da yake sai ke daya daya tun daga farkon duniya har karshen rayuwa sai ubi Allah ko wani annabi abin da yake gida ba wanda yake duki ke wani abin amma duk wanda za a sa wani tsari da za a yi wa Allah ba sai ka gaida canzawa da canjuwar zamani ya ta wannan dama an kuɗa masa
fassarar ta ta kai tsaye a Hausa shine duk abin da zai sa ka ketare iyakar Allah wannan abin mutum ne aljanna wannan abin wato ainihin kana tare da shi a zamaninka ko ya wuce zamaninka duk abin da ya sa ka kake tarewa Allah iyaka kana mai tsani wannan abin ya zama tagutun ka ba wai ka fi saka shi ka ajiye shi a gaban ka ba ya zama tagut domin lafazin tagut daga su goyan to kuma abin da wannan ke nuna wa musulunci bai yarda bada hada hade menene hada hade ka karbe shi kuma ka tarbi gargajiya ka ci ka haka ta kuda misali musulunci kiristanci musulunci yahudanci musulunci magudanci a dan ta kuda a ba ai wa Allah kishiya da yake ubudullah bai jiro ba sai ce me mustane fa kago ko nin bautar da kake kuma idan kana takudawa da wani abu da mun to ko ba za a yi ba dole sai ka nisa kago da haka Allah ke faman yake fardu kago wa yurmin billah faqad tamtaka bil urwati alwuthqa lam tasama laha wallahu subhanahu wa ta'ala da kalmar shahada ta gido akan bangare guda biyu bangare farko korewa bangare na biyu tabbatarwa korewa shine wuce dukkan wani dangin abin bauta in ba Allah ba tabbatarwa tabbatarwa Allah shi kadai can a wuce nan kuma an tabbatar kaga da la ilaha shine ne kuma illa Allah wanda wannan shine ma'anar man yakbur bi tawhid ya zama daidai da ne la ilaha wa yu'min billah ya zama daidai da ne inna Allah kuma shine dai ma'anar an ubudullah wa yantanu tawhid karshe ne zaka samu la ilaha ne illa Allah ina fatan kun fahimta da kyau kowane annabi abin da zo da shi kenan annabi da Allah wa sallallahu alaihi wa sallam wa qawlihi wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya haka ubangiji ta'ala ya faɗa yace wa qada rabbuka wadansu malaman suka ce qada bi ma'ana wassa wadansu suka ce qada bi ma'ana amara qada rabbuka ubangijin ka yayi umarni ko kace ubangijin ka yayi wasiki karshe dai ma'ana tana komawa daya Allah ya zartar Allah ta'budu kada ku kuskura ku bauta ma kowa illa iyyahu sai shi kadai wa bil walidaini ihsana iyaye guda biyu kuma ku kyautata musu eh dan ba a fadi idan muka ce haka ma kaza anan in muka fassara shi da cewa haka ma to zai dauki wani ma'anar daban mu dauka kamar Allah ya riga ya hukuntar sai idan ko za wanda zai wani abu kenan ba bauta ba wanda a duniya sun ba su ne wani suna bautar da suna sai kuma nan ga mallin ne amara tunda umarni da mamta ne ne wani sun da kaga su ji wani su ji ji wani to wa qawlihi wa abudullah wa la tusyriku bihi shay'a haka mun lura da fadin Allah da yake ubudullah ku bauta ma Allah shi kadai wa la tusyriku bihi shay'a kar ku yadda ku hada shi da wani wannan a cikin suratul nisa wa qawlihi qul ta'alu aslu ma harrama rabbukum alaykum alla tusyriku bihi shay'a haka mun lura da fadin Allah da yake qul kace ta'alu kuzo ku mutane aslu ma harrama rabbukum alaykum in karanta muku abinda ubangiji ya haramta muku farko abinda Allah ya haramta sai ce alla tusyriku bihi shay'a kar ku yadda hada shi da wani farko abin da ya haranta sannan aka cigaba da gidi daga sauran har yi zuwa kai mana yake qala ibn mas'ud man arada an yanzura ila wasiyyati muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati alaiha khatamuhu falyaqra qawluhu ta'ala qul ta'ala aslu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi shay'a abdullah ibn mas'ud ya fada abdullah ibn mas'ud sahabi ne cikin sahaba annabi sallallahu alaihi wasallama shahararre baya bukatun dogon bayani yana cikin as-sabiqun al-awwalun yana cikin al-ashrat al-mubashshirun bil jannah yace man arada an yanzura ila wasiyyati muhammadin sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake so ya ga wasiyar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam allati alaiha khatamuhu wanda ya sa hatiminsa akai ya sa stamp dinsa akai ya buga yace duniya ta karba ita ce wasiyar sa yace fal yakra qawluhu ta'ala to ya karanta fadin Allah ta'ala qul ta'ala aslu ma harrama rabbukum aqul ta'ala aslu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a ila qawlihi wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون wato wadannan ayoyin guda uku da suke jere wanda su kunshi wasiya guda goma a cikin suratul an'am wannan ita ce wasiyoyi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma idan ka lura abu na farko da ke cikin wasiyar shi ne Allah ya shirko da shi wato ce ga mutane kar ka hada Allah da wani wajen ibada عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله لما حديثنا معاذ بن جبل يقول كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم لا تكن شيء أبايا النبي صلى الله عليه وسلم على حمار أكنجاكي ma'ana annabi ya hau jaki sai ya dora ni a baya muna haye mu biyu shi yana gaba ni ina bayan sa domin al-irdaf ala rasuli ne dora mutum a bayan sa lokacin da yake bayan jaki ka dora shi akan fitin jaki abinda wannan ke nunawa kaskantar da kai na annabi sallallahu alaihi wa sallama a matsayin sa na shugaban halitta amma ya kasance yana hawan jaki sallallahu alaihi wa sallam duk bai kare da wannan ba bayan ya hau jaki kuma ya goye baya ya ba wani lif ita zo ta hau bayan ta kuma waɗanda suka samu irin wannan matsayin har ana lissafa su a matsayin wanda suka samu katafaran matsayi wanda wani bai samu ba sai su adadin wanda annabi ya ba su lif a bayan jaki ko a bayan doki a girge suke a wajen malamai ma'azu bin jabal na cikin su zai kawo hadisin ya kai ya sai ce mana na kasance wata rana tare da annabi annabi ya ce mana kaza amma sai ya faɗi ya hau jaki shi da annabi dan falalat كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على هما فقال لي سيء النبي في الدنيا يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد شين كاسا حق إن الله في نسيء سنباي وما حق العباد على الله كما كاسا حق إن دباي سكي نسيء ذا الله معاذي قلت لنسيء الله ورسوله أعلى ألا دمان ذا رسولي نسيئتني قال سيء النبي في حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا hakinda Allah yake da shi bisa da bayinsa an ya abuduhu su bautata masa shi kadai wala yushriku bihi shay'a kasu hada shi da wani wa haqqul ibadi ala Allah an la yu'adhiba man la yushriku bihi shay'a amma hakinda sun bayi suke da shi wurin Allah ubangiji ba zai azabtar da duk wanda bai shirka ba duk wanda bai shirka ba ubangiji ba zai azabtar da shi duk wanda bai shirka ba wannan shi ne haƙƙi to a nan malamai na yin bayani akwai bambanci tsakanin haƙƙi ga Allah haƙƙi ga bayi haƙƙin Allah wurin bayi wannan haƙƙi ne wanda wajibi ne sai sun yi shi dole ne lalle idan lalle sai yi dole gida ta mai in tauki fa amma ba amma haƙƙin da bayi suke da shi a wajen Allah kuwa wannan haƙƙi ne wanda ba wanda ya wajabta masa shi ne ya dora wa kansa dangane da masa su ko bayi ba su suka dora kansa ba dora musu a dan kar ku dauka dan an ce haƙƙi nan an ce haƙƙi irin su daya ba irin su ne ba dan gidi shi ya wani kawa kan dan ganin damar sa ka tabar rabbukum ala nafsi rahmata annahu man amila minkum su'an bi jahalati thumma taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim ko fa innahu ghafurur rahim wa tikra wanda shi ya wani kan dan ganin dama ba wanda ya tilasta shi ba dan haka mu'tazilawa suka yi kuskure da suka ce yadda su suka ce wajibi ne ga Allah in kai aikin lada dole ba ka aljanna in kai aikin mulki kuma dole ba ka azaba za ka mutu mai dalilanci ne wannan amma hakikanin gaskiya shine idan kai aikin lada Allah ya alkawali ne maka ya baka sakamako idan kai aikin zunubi ubangiji ya alkawali ne maka azaba alkawalin sa na farko na lada baya saba shi wannan ya wajabta wa kanka dan saba ki tawaya ne Allah ko baya so kwantuwa da tawaya alkawalin sa na biyu cewa in kai azaba zai ka in kai laifi zai kama ka da azaba wannan in ya ga dama ya tuka shi, in ya ga dama ya yi, domin idan ya tuka shi bai zalunce ka ba, adalci ya maka, dan ya ce ma kar kai kuma kai sai kai din ya kama ka da azaba bai zalunce ka ba. In kuma ya ce ya yafe maka, ganin dama ne dan shi mawadaci ne, afuwa fi afuwa kuma ita ma kamala ce, saboda haka anan gurin cikawar kamala rashin cikawar kamala, amma a na farko cikawa kamala rashin cikawa tawaya. Dan haka alkawalin nada, alkawalin wato sakamako da girmama dan adam da ba shi aljanna, Allah ba ya saba wannan in kai aiki dan cika shi wannan kamala ne, rashin cika shi fa tawaya. Dan haka Allah ko ba ya sukuntuwa da tawaya sai dai da kamala. Amma alkawali na dina azaba, in kai kaza ai ma azaba kaza, wannan cika shi adalci ne, adalci kamala ne, rashin cika shi yafewa ne, yafewa ita ma bibi kamala. Da haka in ya ga dama cika, in ya ga dama cikawa, dan haka yace inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Kai ne kun kuma in ya ga dama yafe ba, wannan duk kamala ne a wurin Allah. Dan haka bambanci kenan tsakanin haƙƙin Allah da haƙƙin bayi. Mu'adh ibn Jabal yace Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah da manzon sa ne suka sani. Kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace haqqullahi 'ala al-ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a wa haqqul ibadi 'ala Allah an la yu'azzima man la yushriku bihi shay'a. Kaje da hakiki kun Mu'adh ibn Jabal yace afala ubashirun nas, bazan yawa mutane bishara ba, in je in yi je lamuna, in ce ya jama'a ga abin da nake da bakin su da ran halitta, duk wanda ya mutu baya shirka to Allah bane masa azaba, duk wanda ya mutu ba da shirka ba, akwai alkawari matukar ya mutu da tsantsan tauhidi to ba za a yi masa azaba ba, ma'ana ba zai da wani cikin azaba ba. In dai in ba mutane wannan gara batan mana, kana sai annabi ce nasu da kurbin bai kuki, kan ka ba su bishara sai su dogara da ayyuka, kar ka ba su bishara ya ne su dai haka a rike. Dan saboda me, idan aka faɗi bishara gaba daya waɗansu sai su yi maka fahimta, bari sai aka to tunda dan yi bana jarka yanzu kuma aka ko sauran abubuwa bari mutum ya bi yari mai taki. To da kace in da yana da himmar da zai samu bai ne na biyu a cikin aljanna, sai dawo kansa bai ne daya, ko ne zai da himmar da in yayi aiki zai dai bai ne na biyar, yanzu ya dawo na daya kaga ya rige kansa ba, dan haka ba maslaha a bashi bishara. To ya rige masa tsoron shi yau kuma ga mun da mun ji bishara, kun da hadisin da ya zo gare mu. Mu'adh ibn Jabal alayhi wa sallam da wannan hadisin da kowa ba sai da yazo ba da mutuwa, jin tsoron kar ya mutu a ce ga wani hadisi bai taɓa ji daga bakin annan bai tarar da al'umma ba, dan haka ya faɗi shi. Amma a tsawon rayuwarsa a daidai wannan lokaci da annabi ce kar ka faɗa bai faɗa din, har sai lokacin da yake nan da mutuwa yana cikin cutar da yake ganin kila ba zai faɗi ba, sai kuma da wannan dan jin tsoron kar ya ɓoye. Kar ya ce ta ce inna allazina yasmuna ma anzalna min al-bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika la'anahum Allah, sai mun zai faɗi. Da haka dai abinda wannan hadisi ke nunawa, dan mu nufin sa fahimta, duk mutumin da ya nufi tauhidi dan gare tauhidi ba shakka, to yana da matsayi guda biyu, in ma dai ba za a yi masa asaba ba gaba daya kamar yadda wannan hadisi ya nuna, in ma a kama shi da azaba gwargwadon laifinsa, amma ko ba zai dawoma ba cikinta kamar yadda sauran waɗansu hadisai suka nuna. Idan ka haɗa ayoyi da hadisai da suka zo a wannan babi, za ka fita da sakamakon cewa mutane bayan an yi sakamako gobe kiyama kashi uku ne, ƴan aljanna tsantsa wanda sun karan farko za su shiga aljanna, ko da ma in an shiga ba a fita, Allah sa mu cikin su shine annabawa da sauran salihan bayi wanda ayyukansu na alheri suka rinjaye munanan ayyukansu, ƴan mutan tsantsa wanda in sun shiga ba fita su ne kafirai wanda ba su mutu ba da imani, sun mutu suna shirka, sun mutu suna kafirci, to wannan in sun shiga ba fita dan Allah ya ce ma hum bisarjin min an-nas. Kashi na uku, mummunai خلقوا عملا صالحا واخر سيئا, da aiki da gari ga kuma na bara ayi ta baki da tabakar, masu ta baki da tabakar su ba program din yiti ba sa su zo, masu wato yafi farnatan gobe kuma ke wannan, to su wannan nasi ma abinda Allah ce aka Allah an ya tuba alai, lalle Allah zai tuba gare su, amma kin a karan farko ko sai an yi musu azaba, to shi ne a cikin su za su zanto kashi kashi waɗansu tun a karan farko akwai wanda hadisin annabi nuna Allah zai sanatar da mutum ya ce a gidan duniya ka ji wuri kaza ka yi ɓarna ka ji wuri kaza ka yi ɓarna ka ji wuri kaza ka yi ɓarna a koyi babu wanda ya sani sai kai sai ni ka yi wannan ya ce lallai na wannan ya ƙunshi ya ce to kamar yadda mun lullufe ka a duniya ba wanda ya sani ana ganin sai da ne ba san da kuma ke ciki yau ina baka labarin na gafarta ba zai ka ga dan haka ba a san mutum yayi laifi ya bayyana shi wadansu masu karamin fahimta sukan fahimci cewa yayin da zaka je ka koye ka sake ka yi tafiyi muna ai wannan munafunci ne dan me zaka je ka koye bai zaka san zili bai kuma ka nuna wani abu daban ba wannan munafunci sai mu kafa munafunci da zaka dauki shi munafunci wanda yake bayyanawa a fili illar sa yana bada mummunan koyarwa ne dan haka in yayi barna wani ya gani ya koya wani ya gani ya koya sai ya kasance yana da zubar wannan ɓarnar da adadin mutanen da suka bi shi wani irin wannan na hana su ba saboda da ci aikin ya ba da koyarwa wani mutane ko ya gano kuskure ne baya iya tuba dan kar waɗanda suka bi shi a kansa abin nan ya zai da bayan Allah da suka bi su kan ɓarna sai ya zai raka su shiga sai ya kasa tuba amma in yayi a koyi shi kadai saba ma Allah bai fito da cikin jiyo ya gani ba dan ka ubangiji baya san bai rada ɓarna da ta akai in kai a koyan ba zulubi ba akwai zulubi amma zulubin akwai sauki in an kasanta da wanda ya bayyana a fili to dan haka waɗannan sai Allah ya afa Allah an ya tuba ne amma dai kun farko wanda sai Allah ya bayyana masa cewa na ya ce ba daka amma wanda sai ya shiga cikin wata an yi masa azaba gurgudun laifin sa a fitar da shi amma wanda sai ya shiga wata an fara masa azaba sai kan ba su ce to ya amfane shi a fitar da shi a kai ta aljanna to wannan su ne kashi na uku waɗanda suna da laifi suna da zulubi ko a yafe musu tun farko su samu shiga aljanna ko a fara kama su da azaba ke san musu tun ke su ko a kama su da azaba a yi musu azaba har daidai laifin da suka yi a duniya domin dukkan laifin da ba kirka ba ba kafirci ba baya dawwamar da laifi a cikin ta wannan shine aqida dangarewa wanda ayoyin alqurani da hadisan annabi suka tabbatar to wannan shine kashin mutane a gobe kiyama dan haka wannan hadisin shi kadai ba za ka iya fahimtar sakon ba sai ka hada shi da sauran hadisan da muka yi ishara zuwa gare shi galibin su Imam Bukhari ya kawo su Imam Muslim ya kawo su Kitabul Iman na Muslim Kitabul Iman na Bukhari da Kitabut Tauhid da cikin sahih Bukhari da sauran su tafan hadisi da ka wannan hadisi ce shi akhrajahu fi sahihain wato Imam Bukhari da Imam Muslim sun rawaito wannan hadisi a cikin sahihain wato littafin Bukhari da littafin Muslim ina ganin a matsayin darasin na darasin farko a haka ya kamata mu dakata idan akwai wani ƙarin bayani akan babin to zai biyo baya idan mun zo fihi masaki mako mai zuwa insha Allah abinda muka faɗa na dai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah shi ya fi mana kuma yadda muka fara karatun littafin haka Allah ya bani ikon kyakkyawar fahimta har yi zuwa sauke littafin Allah ya mana jagoranci wajen faɗin gaskiya da kuma yin aiki da ita assalamu alaikum abinda ake magana wasu tauhidi da tambayan farko yana cewa menene hakikanin kashe-kashen tauhidi da waɗansu suke faɗa kamar haka sai akwai tauhidul amma akwai tauhidul khassa akwai kuma tauhid na khassatul khass shi ne ya gaskiya wannan magana wata magana ba gaskiya wace ba abinda zai nuna maka ba gaskiya wace ba abinda suke nufin tauhidul amma sai tauhidul awam wato tauhidi na jama'a garin mutane sai kuma zuwa tauhidi na biyu kuma shine tauhidul khawas wato na wadanda suke kwantattun mutane tauhidi na biyu shine na khafatul khawas wato ke kwantattun ke kwantattun wannan a cikin tasawuri ne suke da wannan kashe-kashen tauhidin gaci haka su suna ganin shari'ar da Allah yi ya kafa ta zuwa ga wannan kashe akwai abin da ko awam in kun yi zama laifi amma in khafa ne su bai babu laifi kai kawai dan kana cikin gama gari in kai kai le amma in shi malami ya babu komai hakali ko idan ka ma ya ga cewa ka zai to ka dauka ba kaza bane kaddara ba haka bane wannan da wata dafara ce da fakewa da aikata farna sharhin kan wannan zai zo nan gaba insha Allah ta'ala abinda zai nuna maka dan saboda nau'in shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nau'in shari'ar kowanne annabi iri dai ga shi ne tabbata da kadubun mutu tauhidi annabawa tare da bambancin zamanin su da bambancin lokacin su duka su yi kira zuwa ga ne tauhidi kuma ana kiran duk duniya ne abinda ba ake cewa abinda malamai ke nuni gare shi na minza na addinin musulunci, inda musulunci ya fito in ka kwatanta shi da sauran addinai. Akwai farko ash-shumuliyya a cikin musulunci, sannan kuma ga al-umumiyya a cikin musulunci. Abinda ake nufi da al-umum, sako na musulunci sako ne na kowa da kowa, da haka ake bude sakon da kalmar ya ayyuhannas da za a turo annabi, kamar yadda aya take cikin suratul a'raf da aka ce qul ya ayyuhannas inni rasulullahi ilaykum jami'an alladhi lahu mulku samawati wal ardh la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiitu fa aminu billahi wa rasulihi. Kada ya ayyuhannas ya ku mutane, ba fa mutane gaba daya, ba banarabe, ba bukin fata, ba farin fata, ba bature, mutane gaba daya. Inni rasulullahi ilaykum jami'an, ni manzurin Allah gare ku gaba daya. Kada ba mu gane wani ke bancewa sauran shi. Sana Allah ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katiran wa nisaa wattaqu Allaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna Allaha kana alaykum raqiba. Abinda farko yayin da fara wayo shi ba kawa a wurin su ana iya sauke musu ma ibada ba lalle bane sai tuni. Akwai matsayin da mutum zai kai a wurin wadan su baye dinuhi ila tilka manzila shi kenan yarfa an mutakali dukkan abin da aka ce wajibi ne mutane su yi kima su yayi ba komai kawai din da tinka wasu kada na yi sai yi ba. Ubangiji kuwa ce ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha. Da haka cikin mukaddima da cikin karatu muka tabbatar da kowane annabi me yake wani sa'a don Allah ab bawa bawa nan ko mai mota shi ta kowane annabi sai ka samu yana jin tsoron azabar Allah yana fatan rahama shi da kawa da ka fara kawa ba don su da yayi ne da abin nan ai su suna da yanku tauhidi da ake ba wai dan da kake aiki kace dan in samu aljanna ko dan su yi daga wuta na ganin kai dan kawai ne kike ci gaba da Allah sai shi Allah shine Allah ba da wuta ba da aljanna ba ranka da wuta ko magana mana aljanna annabi jiru amma da Allah ya kawo annabi Zakariya da danta Yahaya da matarsa yace innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'una raghaban wa rahaba wa kanu lana fati'in yad'una raghaban suna bauta mana dan kwadayin aljanna wara haban da jin tsoron azaba annabi Zakariya da dan sa Yahaya annabawa da cikin annaban Allah amma suna jin tsoron azabar Allah suna jin tsoron kowa suna fatan dole samun rahama kowa yana bukatar rahamar Ubangiji. Annabi Musa yana bukatar rahama, dukkan annabawa idan ka bi sun yi cikin Qur'ani kowa na bukatar rahama da jin tsoron azaba. Sai tabbata cikin sahih Bukhari kullun annabi zai kwanta barci sai ya ce Allahumma kini azabaka yawma tab'asu ibadak, ya Allah tsamar da ni cikin azabarka ranan da zaka tafi bayin ka. In ya zo karatun tahiyya sai ya nemi tsari daga ababai guda hudu. Allahumma inni a'udhu bika min azab al-qabr wa a'udhu bika min azab jahannam wa a'udhu bika min fitnat al-mahya wal mamat wa a'udhu bika min fitnat al-masih ad-dajjal. Hadisi ne cikin sahih Muslim. Annabi baya sallama sai ya nemi tsari daga ababan nan guda hudu. Dan haka wadansu malami suka ba da fatawan cewa wajibi ne in ka karanta tahiyya kafin kai sallama sai ka nemi tsari daga ababan nan guda hudu. Kaban yani mutsali daga azabar muta, yani mutsali daga azabar kabar, yani mutsali daga menene. A sai wani zai ce maka shi na sun khawas ba ruwan shi da wata ko aljanna ce ta ni kawai duk ma abin za a yi masa a madana wa kun zakiran lillahi hubban liwajhihi bila khawfi niranin wai ka kai ta zikiri dan kana son Allah ba dan jin tsoron azaba ba, ba dan son waye ka samu wata rahama ba, ba ruwanka da wannan kai dai kana son Allah shikenan. Da wannan kuskure ne ne da Allah menene hakikanin shirka kuma yaya musulmi zai gudeta a cikin wannan littafi. In mun tafi hankali a hankali hakikanin maganar shirka zai zo da kuma yadda za a nisanci ta. Shirka shi ne haɗa Allah da wani, ya haɗa wani da Allah. Ma'ana mai shirka za ka samu ya haɗa da Allah, amma yana ganin cewa sai riki waɗansu su kai shi wurin Allah da wani ɓangare na yadda ya kamata a yi wa Allah a iya wa waɗannan don su daga ba su isar da saƙon shi ba zai faɗa Allah kai tsaye ba, bari ya nema auren su kuma sai yi ne su fitar da shi galibin wata shi ka wannan shine shi ban hadin su kuma galibi wanda za su rika suna itikadin ya fi su inganci ko salaha tunda wani yana da salaha ni ko ba ni salaha tunda wani yana cikin waliyan Allah ni ko ba wali bane tunda ni kaza ne to bari in rike shi in gabatar da bukata ta a wajen shi kuma ya gabatar ma Allah din kofar bude ta wasuli da mutane ta hanyar da shari'a ba ta daidaita ba ita ce kofar da ta bude shirka ko da larabawan jahiliya suna san Allah sun yadda da shi sun yadda shi ke kafa shi ke rayawa wala yanzu albahu man khalaqa samawati wal ard la yaquluna Allah amma abin da yasa suka rike waɗannan gumaka sun rike suna yaya matsayin ba su ce da kashi suka bauta muku ma na abudu illa bi tariquna ila Allah zulfa wai su kusantar da su zuwa ga Allah to wannan yarda da Allah a hada shi da wani shine abin da ke kira da suna shirka kuma galibi inda shirka take zuwa musamman babban shirka a fage ne kamar haka farko fil mahabba ka kaunaci wani irin kaunar da ba a yi wa kowa irin ta sai Allah da kuma ta ka so wani irin san da ba a yi wa kowa sai Allah da kuma al-irada wal qasd ka nufaci wani da aikinka irin aikin da ba a nufatan kowa da shi sai Allah to anan shirka take zuwa wannan kuma bayanin wannan billah zai zo a cikin littafi dan haka Allah ya yi zargi kan ni zargi ne cewa wannan zaka ne tafi min dunillahi anbadan yuhibbunahum kaga sun yi da Allah suna son shi amma sun rike wadansu kuma suna son su irin san da ba a yi wa kowa sai Allah sai Allah ya faɗi mu ne cewa wallahi in amanu ashadu amma su mu ne kaunar su ta kodo zuwa wurin Allah kuma wannan da ba Allah ba to yana ka dan kada bayanin wannan zai zo insha Allah a cikin karatu mai tambaya ta gaba kuma abin da yake cewa wato wai abin nan suwa ne a sha'ira maganan a sha'ira wato su ne mabiya al-imam abul hasan al-ash'ari wani malami cikin malaman karni na uku hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallam al-imam abul hasan al-ash'ari a farkon al'amarinsa yana kan mazhabi ne na mu'tazilawa Mu'tazilawa ko wata kungiya ce daga cikin kungiyoyin da suke danganta kansu zuwa ga musulunci amma sun sabawa al'ummar musulmai akan waɗansu mas'aloli na aqida na tauhidi daga cikin su akwai mas'alan ceto suna ganin su babu ceto gaba ɗaya a gobe kiyama wannan Mu'tazilawa suka yi wannan daga cikin wannan akwai mas'alar yiwuwar ganin Allah a gobe kiyama Mu'tazilawa suna ganin babu yanda za a yi da Allah gobe kiyama ko kafi da aljanna ko kai waye ba za ka da Allah ba kawai daga cikin matsalar su akwai taksir ahlul kaba'ir suna ganin duk wanda ya aikata aiki na barna wanda yake na kaba'ira kamar shan giya ko zina ko caca suna ganin kai ya kafirta da yayi wannan ya zama kafir ko da yake suna da dan sun sha banban da khawarij khawarij ne suka ce duk wanda yake wannan ya kafirta amma sun mutunta lawa sun suka ce a huwa iman la bainal manzilatayn suka ce ko ba mun ne bane ba ko ba kafiri bane suka ce ba mun ne bane ba ko ba kafiri bane ba amma kuma ranar tafin kiyawa huwa mukallabin binnari zai dawo a wata dai gobe kiyawa to a takaice da dai abin nan sannan mu wata dalawa ba su yadda ba da su sifofin Allah ka ce Allah mai ji ne ko mai gani ne ko mai rahama ne ko mai jin kai ne ko mai kaza ne duk da tunda wannan sifofi ba na Allah suka ce idan ka ce Allah mai ji ne fa kasanta shi da dan Adam in ka ce mai gani ne fa kasanta shi da dan Adam Allah ko ba a kasanta shi da dan Adam duk suka kore mu Allah sifofi Allah yana magana suka ce baya magana in ka ce yana magana ka san fa kasanta shi da dan Adam to wannan dai a takaice wannan wani bangare da aqidar mu'tazilawa ce daga wannan zaka gane da dama daga cikin waɗansu waɗanda suke ko karatu ko ajiyar wani lokacin sai mutum ya zuwa cikin wannan aqidar ba tare da ya sani ba ka ga masu inkari ne to daga farko sanin hankali amma ba ku sani ba in ka ce ba zai dalilin da zai rige ba sai ba wata jiya bane zai ce shi a hadisin nan ne ma ko ba wata jiya ne bai sani ba saboda dai karatu sa bai tace sosai ba to a cikin abin nan Al-Ash'ari ya bi wannan aqidar har tsawon shekara 40 akan aqidar mu'tazilawa saboda ya fi rantsuwa su malamansa da suka karantar da shi daga baya sai ya yi wa aqidar yara ya mata fasfari ma ya ce cewa kai barnan da mutum zai faɗa cikin sana da yawa sai ya fara rage waɗansu ababa amma kuma bai koma kan aqidar ahlus sunna ba ya rubuta mutum zalunci bai koma aqidar ahlus sunna ba yanzu ya yadda da wasu bangare na sukokin Allah din. Sauran yake yana tare da musulunci, amma dai kun musulawa kun yi kuskure, ku ce Allah ba da sifa ko daya. Yanzu da muke sanin ba za ku ce wai nabi ba, sai dai ku sanin an bila sanin basirun bila basirin, kai bai yadda wannan ba, sai ya zo sai ya tabbatar da sukokin guda bakwai wadanda muke tabbatar da su a karatunmu na tunda daga wa'idi har zuwa abin nan Ummul Barahin Jawhar at-Tawhid. Sukokin nan guda bakwai sune ne al-ilmu, al-haya, wal-irada, was-sam, wal-basar, wal-kalam. Sai ne kuma wal-irada. Sukokin dai guda bakwai yake wannan an yadda da su, amma sauran kam ba za ba a yadda da su. Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Ya za ku fasara, Allah yana ne yana san masu tuba, yana san masu tsangice. A'a, ba za ka ce Allah na san su, sai dai ka ce Allah zai ba su lada. Ba a jingina ma Allah so, so wani abu ne da dan adam. Ba za ka jingina ma Allah so ba. Idan ka ce wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fa jazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi, me za ka ce wa ghadiba Allahu alayhi? Allah ya fushi shi. A'a, kada ka kuskure ka ce haka, ka jingina ma Allah fushi? A'a, sai dai ka ce Allah zai masa hukuma. Ka ga yayi tawili, to don haka ya bi sauran sifofi yayi tawili. Kada ya tabbatar da wasu sukobi wadda su kuma ya tawili, to shi ne kuskurimar da yayi da ya baro mu zalanci. Yana kan wannan tsari na shide da gidan Allah suna ba gaba ɗaya da bai kuma ya rabo da musulunci bai rabu da shi gaba ɗaya ba da wani bangare na shi, to kuma sai ya zo daga baya sai ya tabbata kan aqidar ahlus sunna wal jamaa. Binciken sa da karatun sa ya kai shi ya gano kurakuran sa na baya, sai wallafa littafin guda biyu bayan komawa ta kan wannan aqida. Na farko littafin al-ibana an usulul diyana, na biyu littafin maqamatul islamiyyin wa ikhtilafil musallimin, wanda idan ka duba za ka ga ya shimfiɗa aqida ne na ahlus sunna wal jamaa tsantsa, ya yadda da dukkan sunayen Allah, ya yadda da dukkan sifofin sa ba tawili. To a takaice wannan shine Abul Hasan al-Ash'ari. To matsayin da ya samu kansa lokacin da ya bar mutunci kafin ya koma cikin bangaren ahlus sunna wal jamaa shine wannan matsayin, shine ake kira matsari na ash'ariyanci. Tunda shi ma yanzu ya zanto mai wata madrasa, mai wata aqida sabuwar da ba ta samo asali daga aqidar ahlus sunna ba, sannan kuma ya bar mutunci. To wanda sai zanto ash'ariyanci sai ake dangana masa wannan madhabin, amma wanda suke dangana masa ba su masa adalci ba, dan ba su fa wato sun kawar da kai da cewa kafin ya bar duniya kuma ya bar wannan ya koma madhabin ahlus sunna wal jamaa. To wannan mazhabin na ash'ariyanci wanda an rago daga mutunci ba a shiga sunna ba, shine mazhabin da ya yafi a da dama daga cikin garurukan duniyar mutunci a cikin har a wannan ƙasa tamu. Duk littafin tauhidin da za ka karanta a zaure, ko ku karanta a SAS, ko ku karanta a jami'a, ko a legal, ko a ina ne, duk talabar sun mu na karatu a tsarin ash'ariyanci a su gina shi. Duk sufofin Allah guda bakwai kawai aka yi su, kuma su ba ba a yadda da su ba ta fuskar tabbato su a Qur'ani da hadisi, an yadda da su ne ta fuskar hankali ya yarda akwai su. Da a ce hankali ya yi gardama da ba a yadda da su, da a ce an yarda shi yana da haya, wannan haya sun sun sace tabbatuwa gare shi. Lauka kuka annal hijabu idan ne da ra'ayina ha, a ce ce wace ke lauka kuka annal hijabu da ra'ayina ha, da a yi muku hijabi da haka ce da hankali aka tabbatar da. To wannan shine ashariyanci, kuma ba mu ji shi ake banda wannan aqidar ba ta samo asali ba daga Qur'ani ko hadisi, karatu ne zai nuna haka. Waɗanda suke kan wannan aqida duka da rashin sani ana musu hanzari, waɗanda suka mutu akan wannan aqida duka da rashin sani dukkanin su ana musu hanzari. Domin aqidar ahlus sunna wal jamaa shine duk wanda yake kan kuskure irin wannan aqida, bayan mutum ne wanda ba san shi da son zuciya ba, mutum ne mai takawa, mutum ne jin tsoron Allah, salihin bawa, zai iya kuskure ne ya kuskure a wannan bangare. Dan ba haka ba sai Imam An-Nawawi zuwa kan nan suka, sai Ibn Hajar al-Asqalani zuwa kan wannan suka ash'ariyanci, sai Imam Al-Ayni akan wannan suka,
hafi jirgi kuma ya jira kafin mutum hukwat a san wannan gudun. To, shi ya sa wani lokacin da dama za a zama da ubangi ya kai ta jiki ko babu ilimi masu yawa sai da wani bangaren kuma sai ɗan samu tangarɗa. In bangaren aƙidar Ahlus Sunna shi ne a ga san wani an san shi da san zuciya ba a san shi da san zuciya ba. An san shi da jini ba a san shi da jini ba. To, a ƙirga wannan ɗaya daga cikin kurakuransa da ake fatan Allah ya yafe masa tunda bisa ga rashin sani. Allah ya yafe masa, Allah ya masa gafara. Haka aƙidar Ahlus Sunna ne. Dan haka duk iyayenmu malamanmu da suka mutu kan wannan aƙida ba tare da sun fahimci cewa akwai tangarɗa cikin ta ba, Allah ya masa gafara. Kuma galibi za ka samu ya danganci wa ya karantar da kai, yanayin environment ɗin da ka rayu, yanayin wa ya karantar da kai, yanayin littattafan da suka zo maka, yanayin irin aƙidar da za ka ɗauka. Yanzu kaga shekaru 20-30 da suka wuce har zuwa 40 kai tun da aka fara karatun arabiyya mai tsari a nan ƙasar, daga fara makarantar SDS wani shekaru 50 da wani abu ko 60 zuwa yau, za ka samu gaba ɗaya littattafan addini galibi suna zo mana ne daga Misra ko daga Sudan. Misra Sudan da daga Sudan ba su da ƙarfin fitili, Misra da ma cibiyar ta ilimi galibi daga nan suke zuwa. Mu sai zan so duk irin kasafarafin da ke da Misra a muna da shi a nan ƙasar. Yan kitaban arabiyya wanda sun fiye larabci kamar mai ba ruwansu da addini da aka yi a Misra, wanda masana yaƙar addinin irin su ɗan Hussein ko waɗanda sun karanta addinin sun karanta larabci amma sun tasirantu da mazhabi na akalaniyyu ko falsafa ko menene, irin su Muhammad Abdullu, irin su wane ne, duk sai ka ga wannan aƙidar ta shigo mana nan saboda billa birari din mu a cike yake da wallafa-wallafan su ba mu da tunji. Amma daga shekara 15 zuwa yau, daidai lokacin da ya kasance Saudiya ta samu tattalin arzikin ƙasa mai ƙarfi, littattafai daga can suna yaɗuwa kuma an samu kulluwa tsakanin Lebanon da nan gurin, mataba'a da ake da su a Lebanon ko ake da su a Saudiya ko ake da su a Syria sun sami haɗuwa da yanayin nan gurin, sai ga wasu littattafai waɗanda suke da can ba su shigo nan gurin bayan suna shigo, wanda kuma da can ɗin akwai su amma alaƙar sai ta kawo mufayar ilimi din ba mu da fi tsakaninmu da ta. Mu shi yasa sai kasance gaba ɗaya da ta ga ɗaya gare mu ta karɓar ilimi shi ne abin da ya zo daga Egypt. Yanzu sai ko ba ta buɗe, sai da ta fi zuwa daga wurare daban-daban, daga Saudiya, daga Kuwait ne, daga ina ne, duk saboda kulluwar harkar kasuwanci da sauransu. Duk wannan na sauƙaƙe abin da kuma yanayin buɗe jami'o'i a kan ajiyar ƙarurruka da sauransu. Tun da can Misra ta daɗe da kuɗi, ta daɗe da ilimi. Saudiya tana cikin talauci shekaru 20 da suka wuce ko 30 tana cikin talauci da halin kakanin kayi, ba ɗalibin da zaka ba da mishin wani Saudiya zai karatu. Kowa zai bi Misra ya taka tayi sirri sai mutum yanzu ya dawo ya larabci kamar me larabci da ta mutu amma ba da ruhin addini. Sai ka san da kike saboda wani yi ibar da haka zaka yi samu. Malami ya daga al-Azhar ya tsora kafa ɗaya kan ɗaya yayi zanzaro da komai mun abin da sai yana shan sigari na muku abin nan. Ka abin da kan mishi idan kai muka magana sai ka ga ni ba lada nake karanta ba addini ne. Ya rabe alaka tsakanin larabci da addini. Wannan kuma illa ne da aka zo za a buɗe department a nan gurin a jami'a, sai aka buɗe department na Arabic daban, department na Islamic studies daban, wanda kamata ya kuna haɗa da juna. To amma su wanda suka buɗe a can Turawa sun san banda suke haka don su yanke alaƙa tsakanin larabci da mai addini, ko ba za ka fahimci addini ba sai in ka fi larabci. Da aka buɗe department na Islamic studies daban sai zan to waɗansu lokacin ma da turanci ake yin. Sai zan so ko ba abu da kuke ko kira ta mai zuwa ya karanta Islamic studies ba ya jin larabci ko daya ko ya samu degree ko master a kai kuma ba ya zama lecturer a kan Islamic studies. Duk wani furafi wannan maki da dauri da addini, kaga ya kamata ƴan Arabiya din mu da malamun mu da muke da su suka fahimci irin wannan matsalolin a kawo gyara mana da a kyale abin ya tafi a haka. Alhamdulillah university da mai degree sun hade, za ga Arabic Islamic studies department din ka a kan nan. Haka wajen su jami'o ɗin wannan kamar dan buga misali ne a take. Dan haka dai wannan shine ya hakuri na tsawaita mana sama da kima, wannan shine Abul Hasan al-Ash'ari da kuma aqida ash'ariyanci da kuma dan yanayin abin da yasa ta yaɗo a nan kasancewar daga Misra muka aruka da bangaren Sudan da su Morocco da muke da alaka da su, da ta fuskar da mutanen ba su da alaka da Saudiya mai ƙarfi irin waɗannan wuraren, in ba yanzu ba da ya kasance duniya gaba ɗaya ta matso kusa da juna sakamakon kere-kere, yanayin jirgin sama, yanayin park, yanayin menene, yanzu mun sun kai fatawa ofishin Bilbas
idan kana da fax kuma a rubuto maka amfara fax din ka yanzu nan ka rubuta ka buga da fax yanzu fa tawata je kuma a aiko ma kafi kana zauna a gidanka kaga duniya da kana kuma kuka tunda
to a daga shi na ga sai abin nan din da muka fada ne dai Allah ya ba mu lada a kai